أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما يدمك الكورتا cewa yau insha Allah za mu gabatar da darasi game da al'amarin zaɓin da ke tafe a gaba gare mu cikin waɗannan kwanaki, wadda mun yi take wa darasin da ku zaɓi cancanta ku bar jam'iyya. Al'ummarmu ya zama wajibi mu zama al'umma masu tunani da sanin ya kamata. Mu bayi ne na Allah, akwai shari'a da Ubangiji ya shar'anta akan wanda zai tambaye mu akan wannan shari'ar duk ran da muka haɗu da shi. Musulmi ba shi da zabi akan yaya zai yi rayuwa face yadda mahaliccinsa ya zaɓa mishi. Musulmi ba shi da zabi akan abinda Ubangiji ya zaɓa mishi, ba yi da zaɓin kansa wajen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaɓa mishi. Mu musulmai ne, muna da addini, muna da littafi, muna da annabi, mun yarda da ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Kar mu yi rayuwa irin rayuwar waɗanda ba su da addini. Ya zam muna da tsarin ya dace da addininmu, ya dace da rayuwarmu, ya dace da tsarin al'ummarmu. A zaɓi cancanta, wannan shi ne abinda shari'ar musulunci ta zo da shi. Idan mahaifinka ya tsaya takara, idan bai cancanta ba waninsu ya tsaya, ka zaɓi wanda ya cancanta. Idan masoyinka ya tsaya takara amma bai cancanta ba, ka zaɓi wanda ya cancanta, domin kuri'ar da zaka kada, muna da yaƙini ranar alƙiyama Ubangiji zai tambaye ka don me yasa ka kada ta. Wanda ya yi zaɓe ya kaɗa kuri'a, ya yi mubaya'a, ma'ana ya nuna goyon baya ma wani shugaba ko jagora don abin duniya, to ya yi asara. Hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, hadisin Abu Huraira. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, annabi yace akwai wadansu mutane guda uku da kwata kwata Allah ba zai saurare su ba a ranar alkiyama, Allah ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama. Wala yanzuru ilayhi, Allah ba zai yi dubi zuwa gare su ba, dubi na jin kai da rahama. Wala yuzakihim, sannan Allah ba zai tsarkake su ba, domin akwai laifukan da zaka tafi gaban Allah suna karkashin mashi'a, in ya ga dama ya yafi, in ya ga dama ya maka azaba. Yace to waɗannan mutane guda uku idan sun zo a ranar alkiyama, Allah yace ba dan musu afuwa akan laifukan su. Annabi yace rajul ala fadli ma'in bi falatin yamna'uhu min ibn sabil. Annabi yace wani mutum ne a dokar jeje yana tafiya, akwai ruwa a goransa ya sha ya rage, akwai sauran ruwa a jarkarsa, famana'ahu min ibn sabil, sai ya gamu da dan uwansa musulmi a dokar jeje a cikin kishi, yace ya san mishi ruwan, yace ba zai bashi ba. Annabi yace wannan mutumin da ya hana ruwan kwata kwata ranar alkiyama, Allah ba zai magana da shi ba, ba zai dube shi ba, ba zai tsarkake shi daga laifukansa ba. Walahu azabun alim, kuma yana da azaba mai radadi a ranar alkiyama. Wa rajulun baya a rajulun bisilatin ba'dal asri, annabi yace da mutumin da ya sayar ma wani mutum kaya bayan sallar la'asar, fa halafa lahu billahi, ya rantse wa dan uwansa kostomansa da Allah, la akhadha bi kaza wa kaza, cewa wallahi farashin kayan kaza ne, shi ma ya saro kaza ne, shi ma bai same shi a kaza ba, fa saddaqahu, kostoman ya gaskata shi ya sayi kayan a haka, wa huwa ala ghairi zalika, alhalin ƙarya ya ma kostoman ya cuce shi. Annabi yace kun ga wannan mutum kwata kwata Allah ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama, ba zai yi dubi zuwa gare shi ba, ba zai tsarkake shi ba, kuma yana da azaba mai radadi ranar alkiyama. Annabi sai ya ce na uku, wa rajulun baya a rajulan la yubayi'uhu illa lidunya, wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa lidunya, annabi ya ce da mutumin da ya goyi bayan wani shugaba amma ba abin da ya sa ya goyi bayansa sai don neman wani abin duniya. Malam al'alim, idan ka kada kuri'arka, ran da za ka kada kuri'arka har ƴaƴana ka sallama su, idan ƙasa ce al'ummar ce duka, idan jaha ce al'ummar duka ka mika da kuri'arka, idan local government ne wannan ƙaramar hukumar duka, idan wani yanki ne duka wadda ke ƙarƙashin wannan yankin, kuri'arkan ta nuna ka sallama, ka amince da naka da ba naka ba, duk ka dora musu a kansu. Wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa lidunya, da mutumin da ya goyi bayan wani shugaba amma ba abin da ya sa ya goyi bayansa, annabi ya ce sai don neman abin duniya. Fa in a'abahu minha radiya, annabi ya ce idan ya bashi abin da dama ya sa ya goyi bayansa don shi, sai ya gamsu ya mara kuma ya yaba. Wa in lam yu'tihi minha sakita, annabi ya ce in kuma bai bashi abin da yake son ba, to ko ya goyi bayansa, annabi ya ce zai dawo ya ci gaba da adawa da suka da kuma nuna bacin ransa. Idan iya musifar da take cikin zaben wanda zaka zaba don abin duniya shine Allah ranar alkiyama ba zai yi magana da kai ba, Allah ranar alkiyama ba zai yi dubi gare ka ba, Allah ranar alkiyama ba zai yafi maka laifukanka ba, Allah ranar alkiyama zai dandana maka azaba mai radadi, ai kuma duddaren dadewa da mu hadu da Allah. Akwai riba cikin siyasar abin duniya? Zaka yi mishi mubaya'a ne saboda ya cancanta ka mishi mubaya'a, zaka goyi bayansa ne don ya cancanta ka goyi bayansa, ba don motarsa ba, ba don filinsa ba, ba don mashin dinsa ba, ba don wani abu na rayuwar duniya da zai dauka ya bada ba. Ni dai abin da na yarda shine duk daren dadewa akwai ran da zamu je mu hadu da shi Allah wanda ya aiko annabi da wannan sako. Randa aka kashe sayyidina Umar Abu Lu'lu' al-Majusi ya shiga da wata wuka mai baki biyu sayyidina Umar yana limanci ya kabbarta kabbara hadisin Amr ibn Maimun yana daga cikin mafiya tsayin hadisai a cikin Sahihul Bukhari Amr ibn Maimun yace tsakani na da sayyidina Umar yace mutun daya ne a tsakani yace ya fara karatun Fatiha sai muka ji yana katalani kalbun au akalani kalbun Umar na cewa wani kare ya cije ni wani kare ya kashe ni ashe wannan ba ma gujan ne ya daba ma sayyidina Umar wuka a ciki lokacin da ya soki Umar da wukan sai da ya fasa bladin sayyidina Umar ya fada cikin masallaci ya dinga sukan jama'a daga karshe aka kama shi da ya tabbatar ya kamu sai ya soki kansa ya kashe kansa bayan al'amura sun yi nisa aka je aka dauko likita ya zo ya duba sayyidina Umar ya dauki ruwan nabis ya bashi ruwa ne kamar ruwan zoko haka da dabino ake yi sayyidina Umar da ya sha yana kwankwada ruwan na tudadowa ta kan cinyansa sai likitan ya ce a kawo madara aka kawo madara aka ba ma sayyidina Umar yana kwankwadan madaran na tuttudowa ta kan cinyansa sai likitan ya ce mishi ausiya amiral mu'minin ya ce kai wasiya ba tafiya ta zo karshe ba kala sahabbai suka ce ausiya amiral mu'minin yi mana wasiya istaklif na da mana wani khalifa a sa mana wani shugaba fa kala umar yana kwance a cikin jini sai ya ce ma ajid ahadan ahaqqu bi hadha al-amr min haula in nafar alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ankum radi annabi yace to khalifanci wanda zai ci gaba da jagorancin al'umma wanda zai ci gaba da jagorancin ragamar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Umar yace ni dai ido na bai kai kan wani ba ban gani ba bayan waɗannan mutanen yace ina da tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana yadda da su fasan ma aliyu sai yace ina aliyu wa usmana yace ina usman wa zubair yace a nemo zubair wa talha yace a nemo talha ibn ubaydillah wa sa'ad yace a nemo sa'ad bin abi waqas wa abdurrahman bin auf yace a nemo abdurrahman bin auf yace musu ma ajid ahadan sai yace a haqqu bi hadha al-amri yace wallahi a cikin sahabbai duka ni ban san wanda yafi cancanta ba fa wanda ya cancanta ba wanda suka cancanta duka sun cancanta yace amma ban san wanda yafi cancanta ba min haula'in nafar kamar waɗannan mutane guda shida jama'a kun fahimta
na'am
zallan su sahabbai ne yace amma ga waɗansu guda shida suna ga sun fi cancanta aka nemi sayyidina Ali aka nemi sayyidina Usman aka nemi Zubair bin Awwam Talha ibn Ubaydillah aka nemi Sa'ad bin Abi Waqqas aka nemi Abdurrahman bin Auf su shida yace musu ku ji tsoron Ubangiji yace ku je ku cire shugaba a cikin ku daga nan sayyidina Umar sai ya ci gaba da wasiya yace ku rike duk wanda ya zama shugaba ya rike mutanen Madina da kyau yace sun zama sutura wa musulunci yace duk wanda ya zama shugaba ya rike muhajirai da kyau sun bar gidajensu da dukiyarsu domin rakiya ma addinin Allah ya dinga wasiya da karshe sai ya cika falamma furiga min dafnihi lokacin da aka gama bisna sayyidina Umar aka dawo ijtama'a haula'in nafar sai waɗannan mutane shida sai suka zo suka shiga conference a tsakanin su fa kala Abdurrahman ibn Auf sai yace ij'al amrakum ila salasatin minkum yace mu ji tsoron Allah mu mun san waɗanda suka fi mu cancanta a tsakanin mu yace mu fidda mutum uku sai mu zabi daya a cikin su. Ta kefa kana Zubair, Zubair bin Awwam sai yace qad ja'altu amri ila Ali, yace na janye takarata na bar mu sayyidina Ali, yace na rantsa da Allah iya wadda na fahimci ya cancanta sayyidina Ali. Fa kala Talha, Talha sai yace qad ja'altu amri ila Usman, Talha yace ni na janye takarata, yace wadda ni iya fahimta na ya cancanta ya jagorance mu sayyidina Usman. Fa kala Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas sai yace qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf, yace ni na bar takarata ma Abdurrahman bin Auf. Jama'a ba saura mutum uku ba, saura mutum uku. Fa kala Abdurrahman, Abdurrahman ibn Auf sai ya kalli sayyidina Ali da sayyidina Usman. Fa kala sai yace musu ayyukuma tabarra'a min hadha al-amri fa naj'aluhu ilayhi, wallahu wallahu alayhi wal islam la yanzuranna afdalakum fi nafsihi, yace a cikin ku biyun nan waye don Allah zai janye neman kujeran nan ma dan uwansa. Ayyukuma tabarra'a min hadha al-amr, yace a cikin ku biyun nan waye zai barranta ma'ana ya janye daga wannan al'amarin. Fa naj'aluhu ilayhi, sai mu bar mishi wanda ya janye shi kuma ya zabi shugaba. Wallahu alayhi wal islam, yace mun bar mishi amanar musulunci, mun bar mishi amanar Allah. La yanzuranna afdalakum fi nafsihi, ya dubi tsakaninsa da Ubangiji waye fi cancanta. Jama'a muna ji, ya zaba mana, yace mu kuma da mu bashi wuka da nama, mun bar mishi amanar Allah, mun bar mishi amanar musulmi. Jama'a muna ji, saura su uku. Yace to a cikin ku biyun nan waye a cikin ku zai janye shi wanda yace ya janye, sai mu bar mishi shi kuma ya nuna wanda ya dace. Amma mun bar amanar Allah a wuyansa, mun bar amanar musulunci da musulmai, in ya zabi wanda bai dace ba, ya kare da Allah, ya kare da amanar musulmai a wuyansa. Arma du wanda kaje ka kadawa, na rantsa da Allah al'umma tana bin ka bashi. Mota ba za ta iya biyan bashin ba. Fa uskita shaykhan, sai al-imam, Imam Ali da shi da sayyidina Usman duka sai suka yi zukum, yana musu wannan magiyar a cikin su. Fa uskita shaykhan, wannan maganar sai Aisha Aliyu yayi shuru, Usman yayi shuru. Fa kala Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf sai ce afataj'alunahu ilayya wallahu alayya Allah alu an afdalikum. Abdurrahman sai ce to ni na janye takarata, yanzu kun yadda ku biyun da sayyidina Usman da sayyidina Aliyu, kun me da al'amari a guna, kun ban dama a cikin ku in fidda shugaba, amanar Allah ta ci ni in na zabi wadda ba shi fi dacewa ba. Idan kusanci na da wani ku yasa na zabe shi, idan soyayya na da wani ku yasa na zabe shi, yace ku bar ni da amanar Allah. Fa qala na'am, sayyidina Ali da sayyidina Usman suka ce wallahi mun yadda. Fa akaza bi yadi Ali, sai ya rike hannun sayyidina Ali. Fa kala, sai yace mishi laka qarabatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace mun san kusancin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da babanka da baban manzon Allah tsatsu dai suka fito, yace mun san wannan. Wal qadama fil islam, yace sayyidina Ali mun san rawar da ka taka a musulunci. Qadi alimta, yace kuma ka san ba zuga ka nake ba, abinda na faɗa gaskiya ne. La in amartuka, yace idan na nada ka ka zama khalifan musulmai, la ta'dilanna, yace wallahi da kama musulmai adalci. Wala in amartu Usmana, idan kuma na nada sayyidina Usman, la tasma anna wala tuti'anna, yace wallahi na san zaka ji zaka mai biyayya. Sayyidina Ali yace wallahi dan bi. Ya koma ya kebanta sayyidina Usman. Fa kada lahu misla zalika, ya gaya mishi haka, duka suka yi yarjejeniya. In Abdurrahman a cikin su ya duba wanda yafi cancanta ya zaba musu a matsayin khalifa, duka suka amince. Fa kala Abdurrahman sai yace irfa yadaka ya Usman, yace daga hannunka Usman. Sayyidina Usman sai ya daga hannu. Fa baya Abu, sai ya mai mubaya'a.
فبايعه علي علي سي ما عثمان مبايعه وولد اهل الدار يبايعوه duk sai aka ci gaba da shigowa daga gida duk al'ummar musulmai suka yi mubaya'a cancanta addini ne ko ba addini bane addini ne cancanta addini ne a tsakanin sahabbai ma ana duba waye fi wani cancanta addini al'ummar da take zaben shugaba mai mutunci wanda ya san ya kamata wanda yake kishin al'ummar yake kishin addinin yake kishin ci gaban al'ummar wanda yake da kima yake da gaskiya yake da amana ba maciyin amana ba ba makaryaci ba wannan al'umman ita ce ta san ciwon karta al'ummar da take zaben shugaba saboda shugaba ne mai mutunci ta zabe shi ne saboda ya cancanta ta zabe shi ne saboda mutum ne da ya san ya kamata ta zabe shi ne saboda mutum ne mai gaskiya ta zabe shi ne saboda mutum ne mai amana ta zabe shi ne saboda kishin al'ummar ne a gaban sa ba kishin kansa ba al'ummar da ta waye haka take siyasa amma wanda suke rayuwa a cikin kauyanci ko gidadanci ko kadadumanci tumasanci ko bambadanci su ne suke zabe don abin duniya kauyanci ne kai zabe don mota kauyanci ne kai zabe don fili kauyanci ne kai zabe don mashin kauyanci ne kai zabe don wani abin duniya wannan ananiya ita ta jefa al'ummar mu a halin da muke ciki ita ta jefa al'ummar saboda bamu da kishin al'ummar kowa tarbiyyar sa kansa idan zai samu to zai ba da duk abin da zai iya bayarwa na lokacin sa da basirar sa domin shi ya samu saboda haka yau aka waye gari doctor idan wani ya je ya ci fili na gona ko na gida taku uku sai mu shekara muna shari'a da shi a kotu ya dauki lauya in dauki lauya wannan shari'ar akan na kwato gona na ne ko na kwaci taku uku ko biyar da ya ci a gida na amma in zai cuci jihar ko kasar bai dame ni ba tare da cewa an ramma kaga gidanka na rantse da Allah duk kariyar da kake so ka ba mu gidanka in anguwanka bai samu tsaro ba kariya ne gidanka ya samu tsaro idan garin nan bai zauna lafiya ba kariya ne gidanka ya zauna lafiya idan jihar bata zauna lafiya ba kariya ne garinka ya zauna lafiya in kasar bata zauna lafiya ba kariya ne jihar ka ta zauna lafiya ashe bata lokaci ne in dai zan tsare gidana zan katange gidana zan yi fada akan gidana sannan a ce al'ummar kuma babu ruwana to abinda zai ci al'ummar zai zo ya ci wannan gidan amma idan jihar ta zauna lafiya to ba gidana ba gidan kowa ya zauna lafiya idan kasar ta zauna lafiya to ba jaha ta ba jahar kowa ta zauna lafiya malam idan anguwan ku ya zauna lafiya gidan kowa ya zauna lafiya amma in kace gidanka da ka kare to idan ma masifa ta tashi a anguwan gidanka ba zai karu mun ga waɗanda suka samu jarrabawa na fitintinu a jahohin su wani garin kafin fadan ya shigo anguwan mutanen anguwan sun gudu sun bar anguwan ashe garin ka in bai aminta ba gidanka ba zai aminta to abinda ake bukata yadda zaka yi don tsare naka kai don tsare al'umma yadda zaka yi don tsare naka kai don tsare na mutanen anguwa kai don tsare na mutanen gari kai don tsare na mutanen jaha kai don tsare na mutanen kasa wannan ba laifi bane kai fada a bisa kabilanci ko kasanci wannan shine maguzanci da kauyanci kana fada da wani ne don ba yaren ku ba kana fada da wani ne don ba dan kasan ku ba kana fada ne don hamiya ta jahiliya wannan kauyanci ne amma kare muhallinka kare garinka ko ciyar da garinka gaba wannan alkhairi jama'a mun fahimta saboda haka tsayuwar da muka yi tsayuwar da muka yi kowa akan bukatarsa wannan ya hana al'ummar ta samu canji inda duk al'ummar ne aka gyara yanzu duk abin da ya shafi gidana ina tsaye akai duk abin da ya shafi gidan Arama ina tsaye akai duk abin da ya shafi gidanka doctor kana tsaye akai ba abin da zaka bari ya samu tangarda amma sai ka samu ba wata gudumawa da kake bayarwa ko na shara duk garin ba mutum goma da suka ware kansu su dinga gyara kwatami ko su dinga share garin jama'a mun fahimta kowa nashi ya sani laifi ne kai fada don bangaranci don kasanci don kabilanci son kai amma ka tsaya ka kare abinda ubangiji ya mallaka maka wannan ba laifi bane shi yasa doctor yana daga cikin abu na farko farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara lokacin da ya isa garin madina sai ya nemi manyan kabilun yahuda wannan banu kainuka banu nadir banu quraiza yace azo a zauna zaman an gina yarjejeniya akai ne yayi za a yi abawa madina kariya idan madina ta samu tsaro gidan kowa ya samu tsaro tare da cewa ba musulmai bane amma aka gina cewa duk abin da zai zo wa madina za a hadu a kare da su duk abin da zai taso ya afko wa madina ba za a hada baki da su a ci amanar al'umma da suke cikin garin madina ba aka daidaita ashe wannan matsaya ce ta alkhairi da ya kamata a ce waye yana zai aka ya kamata a ce wayayye ya san ciwon kansa ya san ciwon bayansa ya san ciwon al'ummarsa yana tunanin ƴaƴansa a lissafinsa yana tunanin zurriyarsa a cikin lissafinsa kuma har yau yana daga cikin abin da mutane mu ba su fahimta duka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sashinsu suna da haƙƙi akan sashi karka dauka mahaifiyarka ce kadai take da haƙƙi akan ka karka dauka mahaifinka ne kadai yake da haifi yake da haƙƙi akan ka ko matarka ita kadai take da haƙƙi akan ka ƴaƴanka ko makwabtanka iya waɗanda kai tunaninka ke kawo ma karka dauka su ne kadai suke da haƙƙi akan ka a cikin hadisin Abdullahi dan Umar al-Imam al-Bukhari ya fi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal imam ra'in fal imam alladhi ala an-nas ra'in shugaba da yake mulkan jama'a yake kan jama'a mai kiwo ne annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shi shugaban abin tambaya ne akan abun kiwo da aka bashi annabi sai yace war rajul ra'in magidanci mai kiwo ne ala ahli baitihi akan mutanen gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sannan shi abin tambaya ne akan wannan kiwon wal mar'atu ra'iya fi baiti ba'liha wa waladihi kowace mace a cikin gidanta mai kiwon gidan ne wajen kula da mijinta da ƴaƴansa da Allah ya azurta su wa hiya mas'ula an ra'iyatiha sannan ita abin tambaya ne akan kiwon da aka bata wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi maimakon annabi ya ci gaba da cewa kafinta mai kiwo ne tela mai kiwo ne annabi sai ya ce fa kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce dukkanku masu kiwo ne kai akwai amanar al'umma a wuyanka akwai amanar al'umma a wuyata akwai amanar al'umma a wuyan Arama annabi ya ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanku annabi ya ce masu kiwo ne dukkanku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku dukkanku masu kiwo ne dukkanku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku yanzu ka shiga ciki ko baka shiga ciki ba to yana daga cikin abinda ya zama haƙƙin al'umma akan ka ka tsare mata na amana da yake hannunka waɗansu abubuwa guda biyar da ake ce musu ad-daruriyatul khams ad-daruriyatul khams ko al-kulliyatul khams waɗansu abubuwa ne guda biyar wadda dukkan addinan duniya sun daidaita ba yadda za a yi dan adam ya rayu a cikin aminci har sai an tsare mishi waɗannan ababa guda biyar ko haddi ka gani a musulunci za an zartas akan wani mai laifi da ka samu laifin na alaka da waɗannan ababa guda biyar ad-daruriyatul khams abu na farko hibzuddin tsare addinin mutane, tsare addinin mutane wanda yafi kowa karfi akan tsare wannan hakkin shine shugaba. Amma ubangiji ya rubuta mana dukkanmu akan mu, dole ka bada gudumawa wajen ganin an tsare wannan addini mai albarka yana gudana a cikin al'umma. Domin rayuwar al'umma, rayuwar mutane, in ba addini rayuwar dabbobi ne. Rayuwar al'umma in ba addini, al'ummar ba za ta dace da aljanna ba. Kaga duk yadda aka ji dadi a duniya, in ba a dace da lahira ba, an yi riba. To abu na farko da ake so a tsare ma al'umma, kai ma haƙƙin al'umma ne a kanka, shine ka tsare ma al'umma addininta. Mun sha karanta wannan hadisi na al-Imam Ahmad, hadisin Ummu Salama da ta bada labarin hijiran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Habasha. Ja'far ibn Abi Talib lokacin da ya tsaya a gaban sarki Najashi, ai ya gaya ma sarki Najashi irin halin da suka samu kansu a jahiliya kafin zuwa musulunci. Yace mishi kunna qauman ahla jahiliya, yace mishi ranka ya dade, mu mutane ne da muka kasance a baya mun yi rayuwar jahiliya na abudul asnam. Yace wa gunki muke bautawa, wa na'kulul maita muna cin mushe, wa na'til fawahish muna zakke ma duk wata alfasha, kamar yadda muka sha ambatawa sai da ta kai mu akan raba gadon matan uba a ba mu yaya kuma su je su kwanta da matan. Sai da Allah ya yi doka ya hana, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Allah ya ce kar ku kwanta, kar ku aura ko ku sadu da matan da ubanninku suka sadu da su. Wana atil fawahish wa naqtul arham, muna yanke zumunci, wa nusiul jiwar, muna munana makwabtaka, wa ya'kulul qawiyyu min adh-dha'if, yace mai karfi yana cinye maras karfi, ma'ana mai karfi mai dukiya ko mulki shine ke dafawa akan duk wanda bai kai shi ba. Yace wannan rayuwar fa yalla boy irin rayuwar da muka yi a jahiliya, irin rayuwar mutane ba addini rayuwar dabbobi ne. Duk wannan badakala da kaga ana yi saboda mun aje addini ne a gefe. Inda muka dauki addini muka sa a gaban mu, komai zai dawo a cikin tsari da tsafta. Amin. In rayuwa ba addini, ba a tsare addini ba, in ba a tsare addini ba, babu abinda zai yi, babu abinda zai yi. Mutane da su dawo ne suna rayuwa na dabbobi. Wallazina kafaru yatamatta'una,
wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum.
Allah yace wallazina kafaru, wadanda suka kafirce ma Allah, yatamatta'una wa ya'kulun, kawai suna jin dadi a sadu, a yi jima'i, a ci abinci, a sha, kama ta'kulul an'am, kamar yadda dabbobi suke. Idan ka cire addini ka fadi abin da kake yi wadda rago baya yi, akwai kana da kunne, yana da kunne, yana saduwa, yana cin abinci, yana haihuwa, yana kaza, duk wata jijiya da kake da shi shi ma yana da shi. Abin da ya bambanta ka da shi imani, kuma shi ya bambanta ka da sauran waɗanda ba musulmai ba, shi yasa sai ka ji Allah na ce musu ai rayuwarsu ta dabbobi ne. Amta sabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qilun, sai ce inhum illa kal an'ami,
إنهم إلا كالأنعام
بل هم أضل سبيلا. الله يتي والنبي صلى الله عليه وسلم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون. الله يتي وكان أماني ما في يوان سنة جيني فوقو سنة عن كالتا. الله يتي إنهم إلا كالأنعام. الله يتي أي سؤال إنك مردبو في سكي بل هم أضل سبيلا. الله يتي والله سنة بدبو في تبرق ريوا سبو داك داك إند مكين ييوات إيدا الديني نارنز إيدا الله باشيدا بمبنتي تدبا. Saboda haka ubangiji sai ya dora ma bayi, yana cikin manufar shari'a na farko shine a tsare wa mutane addinin su. Sai kaji Allah yana cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi,
kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'maluhun.
Allah yace aw man kana maitan, yanzu wanda yake mace, to wanda yake macen nan shine kafiri. wanda yake macen nan shine wanda yake rayuwar jahiliya, wanda yake macen nan shine wanda yake rayuwar da ba addini. Allah sai ya kira shi matacce. Awa man kana maitan, Allah yace yanzu wanda yake mace fa ahayainahu, muka rayar da shi muka kawo mai musulunci. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi, muka sanya mishi haske wanda zai dinga tafiya a cikin mutane da wannan hasken shine alqur'ani da sunna. Allah ce kaman mathaluhu fi zulmati laysa bikarijin minha, Allah ce yayi dai da wanda yake cikin dufai, Allah ce bai fita a ciki ba, bai san lokacin da zai fita ba. Allah ce so daidaita to mutane ba da su taba rayuwa mai kyau mai albarka ba, dole sai da addini. To sai aka ce a tsare wa mutane addini, a tsare wa mutane addini, tsare addini. Kai wace gudumawa zaka bayar wajen tsare addinin mutane? Shine kai kalazinci addini. Imaninka ya zama imani ne da addinin ya zo da shi, aqidarka ya zama aqida ce da addinin ya zo da shi, manhajinka ya zama manhaji ne da addinin ya zo da shi, tarbiyarka halayenka ya zama halaye ne irin na addinin. To idan ka tsaya akan haka, kamar ka tsare kar addinin ya dishashi, ma'ana ya ci gaba da wanzuwa a cikin haskensa. Na biyu shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe da kai kuma wajen tallan addinin da da'awa, ayi kira a yaɗa shi a tsakanin mutane. To idan ka zama haka, kamar ka bada gudumawa wajen rayuwar addini da kuma ci gaban addini. Idan wanda yake da iko ne ya tabbatar ya hukunta bayin Allah, ya zartas da hukunci a tsakaninsu da littafin Allah. Jama'a mun fahimta da sauran hanyoyi da Ubangiji ya shar'anta ake wanzar da addini ko kuma a tsare addini. To kaga yanzu du yadda zaka yi wasa da addini, du yadda kaga addini bai damu mutum ba, laifin da kai bai kai kamar ka zabi shugaban da addini bai dame shi. Jama'a mun fahimta? Du yadda zaka yi wasa da addini, ina dai an rubuta ma kai ma ka sa hannu wajen kiyaye addini, wajen tsare addini. To laifin da zaka yi wa al'umma da addinin bai kai ka kawo shugaban da shi kuma zai yi watsi da addini ba. Domin kai naka takaitacce ne, shi kuma nashi gamemme ne. Akwai hifzun nafs, tsare rai, haƙƙi ne a kanka a tsare ran kowa. Duk wani musulmi yana da haƙƙi a kanka, da annabi ya ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, duk wani musulmi na da haƙƙi a kanka. Doctor ka tsare mishi ransa, kowa na da haƙƙi a kanka, na tsare mishi ransa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, jininku ku musulmai, dukiyarku, mutuncinku haramun ne a kanku. Kowane musulmi jininsa haramun ne a kan ɗan uwansa. Saboda haka dole ka yi aiki a cikin al'umma, dole ka yi aikin ceton rai a cikin al'umma. Mun yi dogon bayani a tafsirinmu na sati da ya wuce game da abun da ya shafi wanda ya kashe wani. Min ajali zalika katabna ala bani Isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من يدوكم بياني التفسير ساتن دي وجي game da sa hannu wajen salwantar da ran mutum daya, da kuma alkhairin da ke cikin sa hannu wajen ceton rai daya. To yana daga cikin haƙƙin al'ummanka a kanka tsare rayukansu. Shi yasa doctor idan da ma'aikacin road safety ko ɗan sanda wadda kula da tsaron hanya ke hannunsu ko kiyaye haɗurra ke hannunsu, zai ga wani ya zo da mota tayarsa ta suɗe, a doka ko ka'ida ya kamata a tsaida motan daga wannan tafiyan, sai ya bashi naira 50 sai ya sake shi ya wuce. To a musulunci ya sa hannu wajen salwantar da rayukan jama'a. Shi ɗan sandan da ya bari, shi road safety da ya bari, in dai akwai hadarin da zai iya taɓa ran wani, to ko a banza ka bar direban ya wuce ka sa hannu wajen asarantar da rayuwar rayukan al'ummarka. Ai gudun hakan kar ya faru yasa aka dauke ka aiki. Ran kowani mutum daya hakkin al'umma ne a kanka ka tsare ran kowani mutum a cikin al'ummar. Kai aiki wajen ganin ba a salwantar mishi da ransa ba. Tsare rayuka yana daga cikin abun da in bai samu ba a duniya ba za a zauna lafiya ba. Saboda haka shine abu na biyu a cikin waɗannan larurori guda biyar da ba zai yi wa ɗan adam ya rayu babu su ba. To ashe kenan wanda aka wajabta mishi sa hannu wajen tsare rayukan al'umma da gudun zubda jinin su sai ya je kuma ya zabi wanda jinin al'umma ba komai bane abun sa. Zai tura yaran sa aje asariwa ne kaga ka zama dan sara suka yafi sauki ka zabi shugaba dan daba. Ka zama dan sara suka yafi sauki ka zabi shugaba wanda jinin al'umma ko kashe mutum ba komai bane abun sa. Domin kai in ka zama dan daban takaitacce ne in shine kuma zai yi barnan gamemme ne. Saboda haka hatta waɗannan abubuwa da kuke gani sara suka wane ne da sauransu duk wanda kuka fahimci yana da hannu wajen shigar da yara harkan daba ko sara suka ko shiga irin wannan abun kar ku zabe shi. Bai da kishin al'umma abinda yaran nan suke bukata ko ba a ba su aiki ba shine a wayar musu da kai yaya za su yi rayuwa gobe ko jibi su masu taimaki yayansu. Wata rana na zo wucewa ta Games Place matasan anguwanmu yan kwallo da su ganni wannan sai ya labe. Na ga waɗansu daga ciki bayan na dawo sai na tura da daddarsi aka kira musu na ce musu ba kwallon ba ce fa kadai matsala na ce kaga kai babanka ya rasu kannanka daga nan zuwa shekara uku ko hudu suna bukatar bayanin yaya za su yi rayuwa a gonka. Ka zo kana yin abinda ba su da bukata don ka iya kwallo duk gidanku ba ke da bukata. Kaga abinda gobe ko jibi zai riske ka baka sani ba ka je kana abinda ba zai amfani ƴaƴanka ba. Kaje kana abinda ba zai amfani kannanka ba. Wannan ke sa mutum sai ya gama bata lokacinsa ɗansa idan wani abu ya taso ƙaramin abu ne sai ya rasa ya zai da ɗan. Domin lokacin da ya kamata ya san yaya zai rike gidan ya bata shi a aikin banza. Jama'a mun fahimta? Ku lura da 'yan siyasan da jinin al'umma na san dukkanmu shaidu ne. Ba wanda ya isa ya kirga adabar siyasa a iya ƙwaryar jahan nan rayukan da aka zubar a iya shekarun da muka sani. Tawagan wannan da su zo a buga da tawagan wannan. A kashe yara biyu uku waɗannan su je su ɗauki fansa. Wani ma a wajen kamfen ne za a je a hargitse a je a sari wannan a sari wannan. Wanda yake da kishin al'umma ko jaha ya samar da daba a cikin al'ummarsa. Duk mutumin da ka gan shi da sanda a hannunsa ko yana tafiya da dan daba ni fa abinda na yi imani da shi doctor abinda na yi imani da shi in na ganka da dan daba da sanda a hannunsa na san kawai sandan dan garin mu za a daka ko ma waye. Haka ne ko ba haka ba? Ranka ya baci kana da ƴan daba to ƴan daban na san tunda abauci na gan su na san dan garin mu da a daka ko na san shi ko ban san shi ba. Saboda ka sai mun waye mun san me muke ciki tukunna abinda zai yiwu ya yiwu sannan abinda zai yiwu ya yiwu yana daga cikin amana ta al'ummarka akan ka cikin waɗannan abubuwa guda biyar shine hibzul aqal tsare mata hankalinta nesanta al'ummar daga giya nesanta al'ummar da kayan maye nesanta al'ummar daga abinda zai gusar mata da hankali. Duk al'ummar da aka bar kayan maye yana kusa da ita al'ummar ba za a amfane ta ba. Kaje ka ga sunan a cikin gari kaje ka ga yadda ake gadin poster ba a gadin ran mutum akan poster sai a sari mutum a kashe shi. Jama'a gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Akan poster sai a kashe ran mutum musulmi saboda haka tsare hankalin su. Wannan tsare hankalin ba ya takaita bane akan wani, duka al'umma sai sun hada hannu. Shugaba shine mafi karfin power, ganin ya dakile duk wata hanya da kayan maye zai isa zuwa ga jama'ar sa. Amma dole kuma kowa a cikin al'umma ya tashi ya sa hannu ya tabbatar wannan barnan bata shiga cikin al'umma ba. Jama'a mun fahimta? Shi yasa idan ka kalli giya da kayan maye da aka zo mata hukunci, arma an mata hukuncin da kori ba, ba amshi wannan hukuncin ba, shi riba mutum hudu aka tsine ma albarka, mai bayarwa, mai ci, shaidu, mai rubuta. Amma da annabi ya zo tsine ma giya albarka sai ya ce inna Allah la'ana al-khamra, Allah ya tsine ma giya, ita ruwan giyan kudanta Allah ya tsine mata albarka. Sai ya ce wa sharibaha, mai shan giya Allah ya tsine mishi albarka. Sai ya ce wa saqiyaha, service da yake bada giyan ya shayar da ita ya kawo wa mai sha, Allah ya tsine mishi albarka. Wa ba'iha, mai sayarwa, Allah ya tsine mishi albarka. Mubta'aha, mai saya ko ba shi zai sha ba, don akwai wanda zai saya ma abokin sa, shi ma Allah ya tsine mishi albarka. Asiraha, mai sarrafa ta, a matse ta, a tace ta. Mu'tasiraha, mai bada umurni a gyara ta, a tace ta. Hamilaha, mai dakwanta, mota ne ko mutum ne, Allah ya tsine mishi. Wal mahamulata ilayhi, da inda aka dauka aka kai komawa aka kaiwa. Ka san wani na office yake tura yaron sai soyi mishi giya ko yaje soyi mishi wiwi. To dalilin da yasa aka yi tsinuwan yayi yawa saboda kar kowa ya san hannu ne. Jama'a mun fahimta? Dalilin da yasa aka yi tsinuwan ya zama ruwan dare saboda ko baka sha ko baka sayarwa, kar ka kuskura ka bada gudumawa wajen shiganta cikin al'umma. Ashe waɗannan mutane goma da aka tsine musu albarka ba an tsine musu don shan giyan bane kawai, sai don kowa ya bada gudumawa kar hannun su shiga wajen afkuwar kayan maye. Yau zaka ga mutum kamar mai kima da daraja ya koma gefe ya bude kyan, sai ka samu wannan kayan totalin din shi yake sayarwa ƴaƴan anguwan su. Yaron anguwan ku wanda zaka iya mutuwa ka bar ƴaƴanka da wannan yaron anguwan ya lalata maka su. Saboda haka tsare tsare hankulan al'umma haƙƙi ne akan kowa a cikin al'umma. To kuma mutum ya zama dan shaye-shaye, ya zama dila na kayan shaye-shaye, barnansa a al'umma bai kai kuma ya zaɓi shugaba dan shaye-shaye ba. Illar da zai ma al'umma, domin idan shugaba ya zama dan giya ko ya zama dan shaye-shaye, to wannan kayan shaye-shayen a cikin sauki zai zo har kofar gidanka. Sabani idan wani ne ba dan shaye-shaye ba yake sayarwa, in aka yi ƙara sai a zo a taka ma abin birki ko a magance abin. Jama'a mun fahimta? Sai hibzul mal, tsare dukiyar mutane. Hakki ne shugaba ya zam duk inda dukiyar al'umma take ya tsaya wajen tsare ta daga farmakin kowa. To amma kuma jama'ar da ake jagoranta al'umma, hakki ne ubangiji ya dora akan ku dukiyar kowa. Man Nuruddin, dukiyar kowa hakkinsa ne akan ka, ka tsare mishi dukiyarsa, kar ka taba mishi ita. Shine annabi ya ce inna dima'akum, sai ya ce wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dukiyar kowani musulmi annabi ya ce haramun ne akan ka, kar ka kai hannunka zuwa gare ta. Jama'a mun fahimta? To duk yadda kuma mutum zai zama barawo, illar da zai yi ma al'umma mai sauki ne akan ya zabi shugaba barawo. Jama'a mun fahimta? Duk illar da barawo zai yi ma al'umma, duk illar da barawo zai yi al'umma, bai kai karamin kaso na in yaje ya kada kuri'ar sama wanda zai saci dukiyar al'umma ba. Jama'a mun fahimta? Ashe kenan ba wane zai saci dukiya ko ba zai saci dukiya ba, amma wace gudumawa kai ka bayar na zuwansa ko kin zuwansa, wannan ma abun lissafi ne. Jama'a mun fahimta? Saboda haka dole a kame hannun kowa gabarin taba dukiyar wani ba tare da hakki ba, to duk yadda kaga wani zai cuci wani kuma abinda sauki matuka, kamar a ce ya zabi shugaban da zai zalunci al'umma ne. Jama'a mun fahimta? Duk lokacin da ka tashi zabe, ɗaya daga cikin quality da zaka duba shine karka zabe barawo. Jama'a mun fahimta? Mutumin da yake da kima da mutunci da sanin ya kamata, ya san ciwon kansa, ya san ciwon al'umma, shi ya kamata a ce ya zama dan takaranka. Yana daga cikin waɗannan ad-daruriyatul khams, shine hifzul irz, tsare mutunci. Waɗansu suna kawo annasal a wajen tsare mutunci. Hakki ne na kowane jagora shugaba ya tsare mutuncin kowa, to haka su ma wanda ake jagoranta, an dora musu nauyin tsare mutuncin kowa, kamar yanzu yadda muka ambata cikin wannan hadisi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, mutuncinku. Karka shiga mutuncin kowa, karka tozarta kowa, karka cutar da kowa, ka guji taba mutuncin wani musulmi. To amma kuma duk rashin mutuncinka da yadda kake taba mutuncin musulmai, laifinka ma al'umma bai kai kuma ka zabi shugaba da zai taba mutuncin mutane ba. Jama'a mun gane? Ka zabi shugaban da kai baka kunya a ce shugabanka ne, karka zabi shugaban da bashi da mutunci. Ka zabi shugaban da kai ma baka ji kunya a ce shugabanka ne. Tsare mutuncin al'umma, yadda shugabanku ke da mutunci haka da ku yi mutunci, wannan gaskiya ne. Yadda shugabanku ke da rashin mutunci haka za a dinga kallon ku. Saboda ka 'yan uwana masu albarka, don Allah mu yi makamu fada. Don Allah mu yi makamu fada, musamman wayayyar al'umma. Ya kamata mu san ciwon kan, ya kamata mu san ciwon kan, mu san inda muka rusa. Ba za mu taba gina al'ummar mu ta zama al'umma mai alkhairi ba, wallahi dole sai in muna da manufa mai kyau. Abinda mutane suka gagara ganewa, siyasar kudi ba ta ci. Kai dai iya dan shekarun kan nan nawa kaga wadda aka yi gwamnati da suka samu kuɗi yanzu suka zama abin tausayi? Ka isa ka kirga iya adadin su? To yanzu wannan kai bai kamata ya zama maka wa'azi ba? Ya kamata ya zama maka wa'azi. Ina gama ku da Allah, wannan zabe da ke gaba gare mu, ina kiran ku da babban murya, don Allah mu yi abin da ya kamata. Abu na farko shine waɗanda ba su karɓi katin zaɓensu ba, don Allah su je su karɓa. Jibi Juma'a za a rufe ba da katin zaɓe, ko ka karɓa ko ba ka karɓa, ku je ku karɓa. Wanda bai karɓa ba, don Allah ya je ya karɓa. Wanda bai karɓa ba, don Allah ya je ya karɓa. Suna nan da yawa a tare a aji. Wanda bai karɓa ba, idi ya karɓa. Na biyu, kowa ya fito ya kaɗa ƙuri'ar sararin zabe. Kowa ya fito ya kaɗa ƙuri'ar sararin zabe. Akwai wanda bai waye ba, sai ka ji yana cewa to ai zaben ma Zaidu ne da Amr, ma'ana dan Juma ne da dan Jummai. Babu wannan. Yanzu muka ji tsakanin sahabbai biyu an tsaya an darje. Karka kuskura wai ka ce da wane duka, a'a ka fito. Idan wannan yana da alkhairi 10, wannan na da 11, ka zabi mai 11. Ai zaka zaba ne gurgudun abin da ya bayyana maka. Jama'a mun fahimta? Kowa ya fito ya kada ƙuri'arsa. Kowa ya fito ya kada ƙuri'arsa. Kowa ya fito karka ce kai ba za ka fito ba, hakan rashin manufa ne. Ko ka zaba ko karka zaba, za a zaba maka. Mulki Ubangiji ke ba da shi, amma in ka kada kuri'ar ka sauke nauyin da yake kanka. Ba lalle bane wanda ka zaba sai ya ce. Amma dai idan ka tsaya a gaba ga Allah, tunda Allah sai da yayi rantsuwa duk abin da muka yi sai ya tambaye mu, fa war rabbika lanas'alannakum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah yace ina rantsuwa da Ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lanas'alannahum ajma'in, zan tambaye su dukan su amma kanu ya'malun. Saboda kowa ya fito don Allah, kowa ya fito don Allah, ya zo ya kada kuri'arsa. Amma dai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan alkiyama Allah ba zai yi magana da wanda ya goyi bayan shugaba don abin duniya ba, ba zai yi dubi na jin kai zuwa ga wanda ya zabi shugaba don abin duniya ba, ba zai tsarkake wanda ya zabi shugaba don abin duniya ba, ba zai zai dandana mishi azaba mai tsanani. Kamar wanda yace waye annabi, yace wanda in an bashi sai ya yaba, in an hana shi sai ya yi suka. Ka kalli al'ummar, idan da al'ummar muke kallo, al'ummar muke kallo, da yanzu matsayin da muke ciki ya wuce wannan mutum. Abu na uku, duk wanda zai yi zabe, ya zabi wanda ya cancanta mutumin kirki mai gaskiya, mai gaskiya, mai amana, mai amana, kar wani quality ya rube ka. Mai gaskiya, mai amana, wadda al'ummar ita ce a gabansa ba gina kansa ba, wadda al'ummar ce a gabansa ba gina kansa ba. Abu na hudu, don Allah ku guji cin mutuncin ƴan uwanku akan al'amarin siyasa. Ka guji taɓa mutuncin wani musulmi. Ku duba abin da yake faruwa a social media. Manuddin mutum zai ɗauki hoton ɗan uwansa ko hoton shugaba ko wani dai musulmi, ya cire mishi riga ko ya sa mishi breziya, ya sa mishi gashin mata ko ya sa ya siffanta shi daga shi sai pant, sai ya tura ma duniya. Me ya maka daɗi haka? Ku duba yadda kuke walakanta ƴan uwanku, ku duba yadda kuke maganganu. In kaga yadda mutanen mu suke maganganu a Facebook ko WhatsApp da sauran waɗannan kafofi, wallahi sai ka ɗauka Allah yayi afuwa ma duk abin da ba a faɗa a Facebook. Kai sai ka ce kamar an ce musu, in mutum yayi abinda yayi a Facebook ba dan Allah ba zai tambaya ba. Ku daina cin mutuncin junanku, ku daina walakanta junanku, ku daina faɗin miyagun maganganu da zai taɓa mutuncin ƴan uwanku musulmai a social media. Idan akwai abin da ka fahimta wani ya fahimci nasa, kai naka. Zagin iyayensa jahiliya ne, tozarta shi jahiliya ne, suranta shi da mummunan sifa jahiliya ne. Annabi ya ce mutuncin kowane ɗayan mu haramun ne akan ɗayan mu. Kar ka samu wata kofa na ɓaci, na suka, na cin mutuncin wani ɗan uwanka musulmi. Don Allah, don Allah, mu ji tsoron Allah, mu rufe wannan babin kwata-kwata, mu daina ganin shi a cikin social media. Mu rufe shi, kar ka ɓaci wani. Zai yiwu ka mutu rubutun nan. Mafi munin abin da za ka bar makanka shine aikin sharri. Ka faɗi wata magana, tana rubuce a shafinka, ka mutu. ba hawa wani zai iya goge maka ba, haka iya rayuwa haka zai yi ta gudana. Abu na biyar, ina kira don Allah duk abinda sakamakon zabe ya zo mana da shi, don Allah mu kame hannunmu daga tashin tashina, don Allah mu ji tausayin kan doctor wanda ya waye baya kone kone, wanda ya waye baya saran dan uwansa, duk makamin da ka dauka dan uwanka da ka tsara, kar a yi zabe sakamako ya fito don bai mana dadi ba ko bai maka dadi ba yasa ka dauki makami ka ce zaka farma wani ko zaka farma gidan wani ko zaka farma motan wani. Ka sani ubangijinka na nan a madakata, ubangijinka na nan a madakata, wanda ka fasawa motan nan da kai da shi Allah ku daya. Kar a yi zabe sakamakon zabe don bai muku dadi ba ku fara kone kone a gari, wanda ya waye bai kona taya a garinsa, bai kona gidan wani a garinsa, kone kone har jitsi fadace fadace jahiliya ce, wayayyu ko a duniya ba sai, wayayyu ko a duniya ba sai. Kar sakamakon zabe ya zo da abin da bai muku dadi ba, wannan ya saka kashe dan uwanka ko ka lahanta dan uwanka ko ka kona gidan dan uwanka ko ka kona motar dan uwanka ko ka ji ciwo ma dan uwanka ko ka ci mutuncin dan uwanka. Duk abin da ya faru idan abin da ya fito na sakamako bai maka dadi ba kuma ba ma gudi aka yi ba, to kar ka zargi kowa, ka zargi kanka. Idan kuma magudi aka yi, sunnar rayuwa ce masu magudin zabe a lalace suke karewa, wannan sunnar rayuwa ce. Duk wanda ya duba tarihi ya san, duk wanda suka yi ruwa suka yi tsaki akan murde zaben jama'a da suka kada, wallahi ko dai su gama da waɗansu miyagun cututtuka wanda duka duniya hankalinsu ya koma kansu ko kuma su yi mutuwan Allah sarki, wannan shine abin da ya tabbata. Ai ka san ko babu aya babu hadisi, matar aure ta zo ta wuni a wajen jefa kuri'a da jaririnta, wata da ciki, wani tsoho ne, wani haka zai wuni kas abun, sai ya kada kuri'an ku je ku lalata, kai ma ka san Allah ba zai bari ba, kai ma ka san Allah ba zai bari ba. Saboda haka wanda suke ji da su yi wani abu na rashin gaskiya, ku bar su da ubangijinsu. Idan kun gani nan kan dole ku tsare kuri'ar ku, haka ne ko? Amma ba tare da zubda jinin wani ko lahanta wani ko cutar da wani ko lalata dukiyar wani ba. Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya daukaka, Allah ka sa wannan al'amarin zabe ya zo mana a cikin aminci. Allah ka sa wannan zabe ya zo mana a cikin aminci. Allah ka sa a yi shi cikin aminci kuma a gama cikin aminci. Allah ka tabbatar mana da abun da shi ne alkhairi a duniyarmu da lahirarmu. Allah ya tabbatar da musulunci da musulmai. Allah kuma ya kaskanta kafirci da kafirai. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.